ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي غوات المحرم شكرا تدبو دا دريه دا أربعين دا هجرة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني كميداتي دا شابي غوات انترا شكرا تدبو بيو دا قم شاترا شكرا ميلادية زامت غبرا كراتوني أتكي لكتاب من البركة لكتاب الرياض السالحين واللفر باب مالمي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الله يجزاك أمالا درها مسا هاي ينزل ديمانا كراتوني أتكين كتاب الفضائل منا أتكين كما بابا باب الحف على صور وآيات مخصوصة باب ديكي بياني قمد قليتر وأكون وسو آيوي da kuma surori ke bantattu daga alqur'ani mun tsaya ne akan hadisi na 11 zamu tashi akan hadisi na 12 insha Allah ta'ala malan yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala wakkalani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi hifzi zakati ramadana fa atani atin faj'ala yahfu min at'am فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة وانا ديسي أنكر بوشي دك صحابي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي يرد ألا تأرتبت أغريش يتي وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ما زن الله إرادة أمن سن الله سأرى تبتا أغريش يا وكل تاني دن كياي هو دن لورا دا زكر في الدكي دا أكي باد إتاوة رمضان سننن أبني أوجم إدن أكغم أزمون وتر رمضان ana bada zakat da ake ce mata zakar fiddakai to wannan zakata fiddakai a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda akwai shugabanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan sa a tattara ta ne duk wanda zai bayar ya fito ya kawo wa gwamnati idan ya fitar ya kawo gwamnati sai kuma a kallu wanda ya dace a bawa sai ya dauka a raba masa to akan karbe ta ne wani lokaci kwana biyu ko kwana uku kafin sallah to wajen tarawar inda ake karba a ajiye nan ne aka wakilta Abu Huraira yayi gadin wannan zakar ya kiyaye ta dan ka a zuwa dauka to yana cikin wannan gadi fa atani atin yace sai wani mai zuwa ya zo min ji Abu Huraira faja'ala yahfu min at'ami wannan mai zuwan sai ya rinke diba yana kwasa daga cikin abinci na sadaka da ake kawowa na zakatul fitr yana sata kenan ba da izini ba Abu Hurairah yace fa akhaftuhu sai na kama shi sai Allah madaukakin sarki ya kai ido na ganshi na lallaba na rike shi fa qul sai na ce masa la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai lalle tabbas hakika sai na kai ka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin na gaya masa cewa ka zo kana satar zakafin da kai da aka tara qala sai shi wannan farawo ko mai ibar zakafin da kai yace da Abu Huraira inni muhtajun, da Allah ka yi haƙuri na ɗibi wannan abinci ne saboda ni mabuƙaci ne. Wa alayya iyalun, ga kuma iyali da yawa, ina da iyali da yawa. Wa bi hajatun shadidatun, ga kuma matsananciyar buƙata da nake tattare da ita. Kun ga kawo hujjoji. Fa khallaitu anhu, Abu Huraira yace fa khallaitu anhu, sai na raba da shi, sai na kyale shi ya tafi, saboda ya gamsu da shi. Na farko ya gan shi dattijo, na biyu ya gaya masa ga iyali, ga kuma bukata gida babu. Fa asbahtu, yace sai na wayi gari, inji Abu Huraira. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace lokacin da suka da Abu Huraira, ya Aba Huraira, ya kai Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha, mai fursunan ka na jiya, wanda ka kama jiya da daddare, mai ya aikata ne, mai kuka da shi, ya kuka da shi. Kun ga shi Abu Huraira har ya manta, bai ga annabi abin da ya faru ba sallallahu alaihi wasallam. To Allah madaukakin sarki ya sanawa da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya faru tsakanin wancan tsoho da kuma Abu Huraira. Shine da ya fuskanci Abu Huraira ya manta, sai yake tambaye sa, jiya da daddare aikin da aka wakilta ka, wanda ka kama, me ya faru? Annabi bayana tunda tsakar dare ne abin ya faru. Qultu, yace sai na ce, ya Rasulullah, ya manzon Allah, shaka hajatan wa iyalan, ya manzon Allah, da na kama shi yayi min kukan, akwai bukata a tattare da shi mai tsanani, sannan kuma akwai iyali. Farahimtuhu, sai na ji tausayin sa, sai na sake shi. Fa khallaitu sabilahu, sai na sake shi. Fa qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace da Abu Huraira, amma innahu qad kadhabaka wa sayaud, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ka saurara ka ji wannan abin da ya gaya maka cewa shi mabukaci ne da iyali da kaza, yace ƙarya yake maka, amma kuma zai dawo, ka ci dawo, ko zai dawo. فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره yake cewa sai na san tabbas hakika ko shakka babu sai ya dawo, tunda annabi ya ce zai dawo, to wallahi sai ya dawo, saboda ya yadda da maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yankan wuka. Babu maganar da ya kamata a ce ka yadda ita kamar yankan wuka, kamar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, irin wannan imani sabai suke da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Idan ya ce abu kaza, to wallahi sun yadda da shi, ko shakka babu a cikin zuciyarsu. To shi sai yana ga masa cewa ƙarya ya maka abin da ya ga maka, babu wani iyali, amma kuma zai dawo. Ya ce to sai na san tabbas hakika zai dawo. Farasattuhu, sai na ci dakonsa, shi ne rasada, sai na yi dakonsa, na ɗana masa tarko. Faja'a, ai ko dare yana yi, ko sai ga shi ya dawo, sai ya zo. Yahfu min at-ta'ami, yana ɗiba daga wancan abinci na sadaka da aka ajiye. Fa qultu, yace sai na ce da shi, la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na ce masa, to yau dai babu abin da zai raba da kai, sai na kai ka kotun koli wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya kama shi kenan. Kala, sai shi wannan tsoho ya ƙara cewa da Abu Huraira, da'ani, dan Allah ka rabu da ni. Fa inni muhtaju wa alayya iyalu la a'udu, yace wallahi abin da saka na dawo, abin da na gaya maka wancan karin ne, mabukaci ne ni, ga kuma iyali, amma tunda abin ya zama ka bazan ƙara dawo ba, kai haƙu. Yayi alƙawari daga wannan karin bazai ƙara dawo ba. Farahimtuhu, Abu Huraira yace sai na tausaya masa. Wa khallaitu sabilahu, sai na kyale shi ya tafi. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace da ni bayan an wayi gari kenan da asuba, bayan sun haɗu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ya Aba Huraira, ya kai Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha, me fursunanka na je ya aikata, me ya faru tsakaninka da shi? Qultu, yace sai na ce, ya Rasulullah, ya manzon Allah, shaka hajatan wa iyalan, farahimtuhu wa khallaitu sabilahu, ai yayi mun kukan, akwai bukata ne a tattare da shi, ga kuma iyali, sai na rabu da shi, ya manzon Allah, bayan na tausaya masa. Faqala, sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Abin da ya gaya maka dinnan ƙarya yake kuma zai ƙara dawowa. Kunga karo na nawa kenan? Na biyu. Yace farasattuhu thalitha, sai na ci dako a karo na uku. Wannan karo idan an kama shi za a sake shi? Ina ba za a sake shi ba. To barko ji abin da ya faru. Fa jaa yahfu min at-ta'ami, sai ko gashi ya dawo a dare na uku. Dare yana yi kawai sai ƙara dawowa ya lallabo. Sai je shiga taska abinci ya fara diba yana kwasa yana kwasa. Fa akhadhtuhu, yace sai na kama shi. Fa qultu, sai nace da shi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yanzu dai babu makawa sai na kai ka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wa hadha akhiru thalath marratin innaka taz'umu annaka la ta'udu, wannan shine karshen karo na uku da kake riya cewa ba za ka dawo ba kuma sai ka dawo. Thumma ta'udu, sannan kuma sai ka dawo. Kai alƙawari ba za ka dawo ba kuma ka dawo. Ce to wannan karan dai babu abin da zai raba ni da kai, sai na kai ka. Fa qala, sai shi wannan tsoho yace da Abu Huraira, da'ani fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Yace to shike yanzu abu wancan magana da yanzu zan iyali da zan menene duk babu shi. Yanzu abin da nake so da kai shine ka kyale ni, zan sanar da kai wasu kalmomi da Allah madaukakin sarki zai amfanar da kai su. Allah zai amfane ka da su idan ka rabu da ni, zan sanar da kai su. Qultu, kun san sabai da san alkhairi. Sai Abu Huraira yace, sai nace masa ma hunna, waɗanne kalmomi ne? Qala, sai wannan tsoho yace idza awaita ila firashika, kalmomin shine idan ka tattaro ka gama abinda zaka yi da rana, dare yayi ka zo shimfiɗa ka zaka kwanta don yin bacci. Faqra ayatul kursi, ka karanta ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuwa ƙarshe. Shi wannan tsoho yake ga Abu Huraira, me ake cewa dafa ego, yake ga masa dafa ego. Yace fa innahu lan yazala alayka min Allah hafizun, idan ka karanta ayatul kursi yadda al'amarin yake shine wani mai tsaro ba zai gushe ba daga Allah madaukakin sarki, yana tsaranka. Wala yaqrabuka shaytanun, sannan shaytan ba zai iya kusantowa inda kake ba. Hatta tusbiha, haka wayi gari. Ina fata an ji dafa inda ya bashi ko? Yace shi kuma da ji haka, fa khallaitu sabilahu, sai na sake shi. Kun ji ya sake shi? Fa khallaitu sabilahu, sai ya sake shi. Amma bai sake shi ba, kun ji abin da ya gaya masa? Ba fa kuɗi ya bashi ba, ba cin hanci ya bashi ba, ba sa mai aljuhu ya dunkulo ya sa mai aljuhu ya ce shi kenan. A'a, saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa karɓar cin hanci, ba sa rashawa, ba sa cin hanci. Amma kun ji abin da aka ruɗe shi da shi? Me aka ruɗe shi da shi? Shine wani dafa'i ko wani abu da zai amfane shi a addininsa ko a duniyarsa? A addininsa. Abin da aka yi masa kenan. Fa asbahatu, yace sai na waye gari. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ni, ma fa'ala asiruka albariha, mai wannan dan fursunan naka da ka kama jiya da dare aikata, me ya faru tsakanin kai da shi? Fa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu, ai yariya cewa zai sanar da ni wasu kalmomi da Allah zai amfane ni da su, sai na kyale shi ya tafi. Qala, sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, tambaye shi wa mahiya, waɗanne kalmomi ne? Qultu, ba fa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai sani ba, tunda har ya san cewa ga abin da ya faru tsakanin su alhali baya wajen. Kun ga an sanar da shi hatta me kalmomin da shi wancan tsoho ya ga Abu Huraira, amma ya tambaye shi ne saboda me fa'idar ta game mutanen da suke wajen gaba daya. Sai ya tambaye shi waɗanne kalmomi ne? Qultu, sai sahabi Abu Huraira yace, qala li, ai abin da ya gaya min shine idza awaita ila firashika, idan ka tattaro zuwa shimfiɗarka dan kwanciya faqra ayatul kursi min awliha hatta takhtima al-aya, ka karanta ayatul kursi daga farkonta har sai ka je ƙarshen ita wannan ayatul kursi tun daga farkonta har ƙarshe shine Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa qala li, sai kuma ya ce min la yazalu alayka min allahi hafizun wala yaqrabaka ash-shaytan, mai tsaro ba zai gushe a tattare da kai ba daga Allah madaukakin sarki, sannan kuma shedan bai isa ya kusanto inda kake ba hatta tusbiha, haka wayi gari. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhubun, ka saurara Abu Huraira, wannan kalmar da ya gaya maka cewa idan ka karanta ayatul kursi Allah madaukakin sarki zai baka mai tsaro daga gare shi, sannan babu shedanin da ya isa ya tunkaro kusa da kai har sai ka wayi gari. Yace wannan kalmar da ya gaya maka gaskiya ce, amma wa huwa kadhubun shi tantirin makareci ne. An fahimta? Tare da waccan ƙarya tasa ya faɗi gaskiya, ko manzon Allah ya yi mai ya gazgata shi. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ga Abu Huraira ta'lamu man tukhatibu min thalathin ya Abu Huraira, shin Abu Huraira wai ka ma san kuwa tsawon kwana ukun nan da kuke tattaunawa ku kai ka kawo ka kama shi ka sake shi ku tattauna ka ce mai kaza, ka san wane ne wannan? Qultu la, Abu Huraira sai ce a ban sani ba. Qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zaka shaytanun, ai shedan ne, ina ba ta fahimta, shedan ne, iblis ne ya canza kama ya zama tsoho ya zo Abu Huraira suke wanda ta tauna tsawon kwana uku. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Wannan hadisi ɗan uwa malamai suka ce yana ɗauke da fa'idodi masu tarin yawa, daga cikinsu mafi girma shine girman ayatul kursi a cikin ayoyin alqur'ani. Kamar yadda muka gabatar satin da ya gabata cewa dukkanin surorin alqur'ani gaba ɗaya kaf ɗinsu, in dai magana ake ta aya to babu aya mafi girma da tsada kamar wacce, kamar ayatul kursi. Kamar yadda hadisin da makaranta satin da ya gabata ya nuna mana, aya ce guda ɗaya amma tana ɗauke da siffofi na kamala da cika da isa da buwaya na Allah maɗaukakin sarki, irin siffofin da babu wani mahaluki da yake ɗauke da irinsu ko kuma yake kwaikwayon irinsu. Ita kaɗai aya ce guda ɗaya amma tana ɗauke da jumloli cikakku kowace kuma mustaqilla guda goma. Ayatul kursi ita kaɗai tana ɗauke da jumloli cikakku kowace mai zaman kanta guda goma. Ina fata an fahimta, bari mu bi su magani. Kun ga Allahu la ilaha illa huwa nawa, kun ga wannan jumla ce mai zaman kanta. Al-hayyul qayyum biyu, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm uku, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh hudu, ya'lamu ma bayna aydihim man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, nawa kenan hudu, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum nawa, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Ina fatan fahimta, jumloli ne cikakku guda goma idan ka je ka bi su. Dukkanin ayoyin Qur'ani babu wacce take da wannan irin keɓantaccen al'amara kamar ita. Saboda haka aya ce guda ɗaya da shi shedani a kan kansa ya ba da shaida cewa idan mai karatu ya karanta ta babu shedani da ya isa ya tunkaro shi. Shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya je kwanciya baya kwanciya bacci sai ya karanta ta, baya kwantawa bacci sai ya karanta ta. To duk mutumin da ya karanta ta idan zai kwanta bacci Allah madaukakin sarki ya bashi lamuni akwai mala'ikan da za a bashi na musamman da zai tsare shi babu ne shi dani da isa ya tinkaro shi sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta ta idan ya gama sallolin farilla gaba daya yana karanta ta tun daga sallar asubahi har zuwa sallar isha annabi yana karanta ta a ƙarshe da gurare da dama da suka tabbata ana karanta wannan aya mai albarka sauraka ɗaya ce daga cikin ayoyin da suke maganin shaɗanu ce sadidan daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi shine malamai suka ce ashe Allah madaukakin sarki ya ba wa shaɗanu dama za su iya canza kama daga kamar su ta shaɗan su zamto kamar mai ɗan adam ina fatan fahimta kun ga shaɗan ya zamto kamar mai kamar dattijo kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisi kamar dattijo kamar yadda ya zo a cikin riwayar nisa'i hadisin Mu'adh bin Jabal yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi ajiyar zakata da bino ya rike ko kuma ya ajiye sai ya ga wata katuwar giwa hadisin na cikin sunan nisa'i giwa da ka sani giwa sosai ta tinkaro wannan inda aka ajiye wannan dabino ta zo sai da ta zo dab da wajen ya ce sai ga ta tsakankanin kofa da kofa ta matsa jikinta ta shige ta nan giwa fa ta canza halitta ta shige ta wannan tsakani saboda haka bayan ya shiga kuma sai ga wannan giwa ta canza kama ta zama tukalar tsoho shi ma ya kama shi zai kai shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa fa'ida shi ma ya sake shi haka nan hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wani lokacin da ake haka lokacin da aka yi ahzab ana haƙar gwalolo wani daga cikin sahabbai ya tafi gida don ya je gano iyalinsa yana zuwa kawai sai ya tarar da matarsa a waje ina ji na sha faɗa mana hadisin anan kawai sai kishinsa ya motsa sai zara takobi kun san balarabe yadda yake da kishin mata sai me kike a waje sai ta nuna masa gidan ta ce ya shiga ya gani yana shiga sai ya ga wani katon miciji kumurci ya nannaɗe ya fasa kai shi kuma ba bincike ba kuma ya tuka hannunsa kawai sai ya sa sai ya fille kan micijin nan yana sare kan micijin haliyan kawai shi ma sai faɗi sai ya mutu yana sare kan micijin yana mutuwa shi ma sai ya faɗi sai ya mutu ina fata an fahimta sai aka je aka gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga abin da ya faru da annabi ya zo sai yake wa sahabbai bayani cewa daga yanzu duk wanda ya ga miciji a cikin gidansa kada ya gaggawar kashe shi nan take ya bashi baki tsawon kwana uku akan ya tashi daga wannan gidan ba mazauninsa bane idan kai mai na kwana daya kai na kwana biyu kai na kwana uku ya ki to ka kashe shi ina fatan fahimta hadisi ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantacce to kun ga ashe shaɗanu suna jiwa su zama mai miciji kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi yake gaya mana cewa kalbul aswad shaitanu baƙin kare shi ma shaɗan ne da a farkon al'amari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi umarni da in dai an ga kare a cikin garin Madina a kashe shi sau da ka sabai sun samu abin yi aka rikamin karnuka ana bubbugewa wannan abin shi a maki daga baya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kada a ƙara kashe kowanne kare sai baki ya ce fa inna kalbal aswad shaitanu saboda shi baƙin kare shaɗan ne ko shi sai ƴan'uwa shaɗanu sukan matsala kamanni irin na ɗan adam ko wani abu su yi shiga irin ta ɗan adam wata rana kawai sai ya ga wani abokinka a wata ƙasa ko a wani gari ina fata an fahimta shaɗan ne ya yi kamanceceniya da shi ya zo ba wani abokin naka ba a shi sa addinin musulunci ya hana kashe miciji in banda kala biyu akwai micijai kala biyu su in ka gansu nan take kashe su saboda muguntarsu hadisi ya tabbata akan haka akwai micijin da ake ce masa da Hausa ina ji an fi saninsa da saru kutufe yake ko menene mai ya gajeriyar jela an gane shi aiko ana ce masa al'abtar za ku gan shi mai yar gajeriyar jela. To shi irin wannan macijin saboda muguntarsa ba a jiran ba shi izini, da an gan shi kawai kashe shi ake. Akwai kuma wanda ake ce masa zuttafiyataini, shi kuma mai wani zane guda biyu haka a bayansa, wannan sai masu zaman karkara ne za su zan shi, mu dai 'yan cikin birni ba lallai macinsu ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce macijai ne da suke da a wani irin tasiri, suna iya tafiyar da idon mutum idan suka mai tsattuwa, da sun tsatta ma abu shikenan mutum ya makance. Sannan suna iya zubar da cikin mace idan suka cije ta, suna da mugunta. To su wannan ba a jiran neman izini, kawai kashe su ake. Saboda haka shari'a ta ba mu kowane abu filla-filla yadda aka fahimce shi, yadda ba zai cutar da kai ba. Amma dai mallin shaɗin ma'ana wajen shaɗanu sukan iya juyewa daga kalar ta shaɗan su zamto me, su zamto ta kalar ta daban, ko ta mutum, ko ta dabba, ko ta wani abu. Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan dama. Sannan idan shaɗan ya zama kalar mutum ko kalar dabba, idan mutum ya samu damar kashe shi a nan take, to ya kashe wannan shaɗane. An gane? An fahimce ni kuwa? Wancan sahabi da ya je kashe wancan maciji, ai wancan maciji ya kashe, abinda malami suka ce shi ne ‘yan uwancan aljani ne nan take su kuma suka kashe shi. An fahimci abin? Ba wai kashe shi aka bai mutu bai taso ya rama, shi ya mutu, da ya sa ta kwabi ya fille mai kai ya riga ya mutu. Amma ya aka wani sahabi ya mutu, ‘yan uwansa nan take ma suka mai suka ɗaufansa suka intiƙami a kansa. Shi ne abin da ya faru, shi ne abin da ya faru. Don galibi irin wannan takan faru, ya kasance aljani ya juya ya zama wani abu ƙaramar dabba, sai wani mutum ya zo ya kashe shi. To a lokacin kuma ‘yan uwansa sun ta bibiyar danginka kenan, kai da ka kashe shi da ‘ya’yanka, in ba su samu damar kashe ka ba sun ta cutar da kai kenan, kai da danginka. Da ƙarshe dan wani abu ya faru, sai a ce ai ga dalili, wani ɗan uwansa suka kashe ko abin da ya kamata haka. Allah ya kyauta. Sannan ‘yan uwa, wannan hadisi na karantar da mu, mafiya yawan maganar shaɗanu ƙarya ce, ba a yarda da maganar shaɗanu kai tsaye. Kun ga irin ƙarya da yawa Abu Huraira, sau uku ya ne masa ƙarya. Galibi maganar shaɗan ƙarya ce, shi sa masu ruƙiya sai sun la'akari da abubuwan da shaɗanu suke gaya musu. Ba da shaɗan ya gaya maka, yanzu da an zo ana ruƙiya sai shaɗan ya ce ai wane ne daga waje kaza ya mai asiri, ko kuma wancan ce ta yi mata asiri, sai a ce to muguwar ita ce. Ba a yarda da maganar shaɗan, yana yin haka domin ya haɗa rigima tsakanin mutane. Allah subhanahu wataala ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna, suna sato magana daga sama amma mafi yawancinsu maƙaryata ne. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan cewa maƙaryata ne su. To shi yasa idan ka tsinci kanka a cikin waɗanda suke ruƙiya, kai hankali da wannan ƙwarai da gaske, shaɗan zai haɗa ka rigima da mutane sosai. Sau nawa za a je a yi wa mutum ruƙiya, shaɗanin ya ce ai ya tafi shikenan, ba zai ƙara dawo ba, gobe kawai sai ya gan shi ya ƙara dawo. Ba a yarda da maganar su, kamar yadda wannan hadisin ya tabbatar da haka. Sannan hadisin ya nuna mana cewa ashe shaɗanu suna cin abinci su sha abin sha kamar yadda muke yi, suna ci su sha kamar yadda muke. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan za ku ci abinci, ku ci da hannun dama, saboda shaɗan shi yake ci da hannun hagu yake sha da hannun hagu. Kada ku ci da hannun hagu, saboda shaɗan shi yake ci da hannun hagu yake sha da hannun hagu. Kaga idan za ka ci abu ka ɗaga ka ci da hannun hagu, ka yi koyi dawa da shaɗani. Saboda haka wannan hadisi ya tabbatar mai da cewa ashe shaɗanu su ma suna ci kuma suna sha. Har yanzu wannan hadisi ya tabbatar mai da cewa daga cikin al'adun shaɗanu da suke idan su haɗa rigima tsakanin mutane, ko dan wata bukata ta su da kansu, sukan je su saci abubuwa ‘yan adam. Wani lokaci za ka ajiye kuɗinka ka neme shi ka rasa, ko ba haka ba ne? Ka kulle ɗakinka, ba wanda yake da makullin sai kai, sai ka dawo sai ga an zara, kowa ya ɗauka. Kai iya abin da za ka shi ne tunani za ka rinka yi, ko wani ne ya je yanko makulli ba ka nan, ko wani ne ya haura, ko wani ne ya yi kaza, za ka yi ta tunani kala-kala-kala. Wancan ɗin zai iya kasancewa, amma wannan ma zai iya kasancewa. Suna yi sosai, sai an ajiye kuɗi sai su je shaɗa bokayensu. Bokayensu auliya'un minal insi suna tura su je su sato kuɗi. Ana haka yanzu irin abin da bokaye suke galibi, sai ga mutum ya yi kuɗi, abin da nake ba wai ya samu kuɗi ba, a ya ƙera kuɗi nan take, ana yake yin wannan abu, sai mutum ya dauki ganyen bishiya kawai idan ya wani surkulliya ba kawai sai ga ya zama kudi ba ana yi ba wasu rufa'ida ne yan uwa wani rufa'ida ne kai ne kake ganin shi a matsayin kudi amma ganyen bishiya ne kware daga sai dan ana haka sai mutum ya tafi ya je ya bawa mai sai da abin nan ya sai abin ya tafi kawai sai shi mai sai da wanda aka ba kudin kawai sai ya dauko kudin su zai irga kawai sai ga ganyen bishiya wallahi abin da yake faruwa kenan wani kuma kudi ne na gaske su shi danu suka je suka sato masa suka kawo masa ana yi sosai ko gwalagwalai ko abin da ya kama da haka wani lokaci sukan je su sato abu su je su yi bukatarsu da shi su sai kaya ko su yi abinci ko su shiga kallon mutum su sai kaya ko su yi abinci ko su shiga cikin mutane a harkoki da su duk ana yi nam warai da gaske duk suna yi duk tsafi ne sauraka yan uwa wannan hadisi ya tabbatar mai da cewa shedanu sukan wani lokaci yanzu misali idan gida kishiya da kishiya ne sukan yaka dan su hada su fada ko mai gida da ayansa sai a saci kudi sai mai gida ya ta tunani wane ne a kira yara a tice su ba fa cewa nake duk kudin da aka sata aljanu bane a'a amma hakan ta kan faru haka ta faru ina fata an fahimta ta kan faru kamar yadda muka ji a cikin wannan hadisi wannan hadisi yana da fa'idodi da dama da za mu iya ɗauka a cikinsa amma dai a taƙaice insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu dakata a nan mu shiga hadisi na gaba wa an abi darda radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga abi darda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man hafiza 10 ayatin min awwal suratul kahf wanda duk ya haddace ayoyi 10 farko na suratul kahf usima min ad-dajjal za a kare shi za a katangance shi daga fitinar dujjal idan dujjal ya bayyana to shi Allah madaukakin sarki zai kare shi dujjal bai tasiri akan sa ai mun sha kawo kissar dujjal anan ko mun sha kawo kissar sa anan wajen wata halitta ce mai matukar ban tsoro dukkanin halittun da Allah madaukakin sarki yayi babu halitta da take da fitina kamar dujjal me yasa saboda shi abu ne na imanin mutane yake sacewa shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sabansa idan ya bayyana dujjal ya bayyana ni ina cikin ku a matsayin na manzo fa ana hajijuhu ni zan kare ku daga shi amma idan ya bayyana bana nan to kowa sai ya takaza yanzu annabi yana nan annabi bayan sallallahu alaihi wasallam kaga in ya bayyana ya kenan to ga ɗaya daga cikin abin da zai kare ka daga shi ido ɗaya ne da shi a goshinsa nan an rubuta kafirun kafun fa'un ra'un kafirun duk wani mutumin da yake da imani ko bai taɓa karatu da rubutu ba zai iya karantawa ko da baka taɓa rubutu da karatu ba in dai kana da imani Allah madaukakin sarki zai sa ka iya gane abin da aka rubuta a bannan ɗan dujjal goshinsa sai ka guje shi zai ce da ruwa zai ce da sama tai ruwa a lokacin da ba lokacin damuna ba sai kuma ga ruwa sai ka sama take ci da ruwa zai je inda yake bushasshiyar ƙasa ce fako zai ce fitar da tsiro nan da nan sai ga wajen ya zama kore shar zai je makabarta ya tashi mutanen da sun yi shekara da shekaru da mutuwa idan mutum ya kafirce masa ya kima da shi zai ce masa zo mu je makabarta sai a tafi sai a ce ana ka bar ni kakanka na kaza sai ya ce eh sai ya je kanka bana sai ya kira sunansa sai ya ce tashi sai mutum ya ga kakansa ya tashi da surarsa komai da komai gashin sai ya ce waye ne sai ya ce kai ne Allah sai ya ce kuma ya kwanta sai mutane su ta imani da shi dan shi kai ba cewa shi ne Allah yana da wuta yana da aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya shiga wutarsa to aljanna ya shiga wanda ko ya shiga aljannarsa to ya fada wutar Allah madaukakin sarki a cikin kwana 40 zai zagaye duniyar nan gaba ɗayanta babu inda ba zai je ba kwana 40 kawai kwanansa na farko kamar shekara ɗaya take a cikin kwanakin kwana na farkon sa, kamar shekara ɗaya, kwana na biyu kamar wata guda, kwana na uku kamar sati guda, sauran kwanakin kamar kwanakin mun yau da kullu. Makka da Madina ne kadai ba zai shiga ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce sai ya je sai ya ga an dirke mala'iku a kewaye, sai zagaye sai wani waje. Kowanne annabi daga cikin annabawan Allah idan ya bayyana sai ya tsotar da mutanen sa dujal. Kowanne annabi daga cikin annabawan Allah, kun ga Allah madaukakin sarki ya sanar da su cewa ƙarshen duniya zai bayyana, amma sai sun ajiya mutanen su cewa akwai halittar da ta zo sunansa dujal, ga siffarsa ga siffarsa. Saboda me? Saboda ambaton sa kai yanke, kowa daga cikin mutane ya san shi. Ba fitina da dan adam yake jira a doron ƙasa yanzu kamar dujal, babu shi. Allah ya kiyaye mu daga shi. To wannan dujal din, duk mutumin da yake karanta ayoyi guda goma ya haddace ayoyi guda goma farko na cikin suratul kafi, Allah madaukakin sarki zai kare shi daga fitinar dujal. Idan dujal ya bayyana, Allah zai tsare shi sai dai ga ana bin dujal. Daman galibi zai fi wanda suka fi bada muhimmanci akan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sauransu, za su bin sa. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ai dujal kawai abin da ake nufi da dujal shine wannan kaɗe-kaɗen zamanin da mai da sauransu, amma ba daidai bane. Dujal shakhsiya ce haqiqiya, mutum ne mai zaman kansa. Har wanda daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna Tamimud Dariya, sun ganshi ido da ido a cikin wani kogo, an daddaure shi da maruruwa a cikin dutse. Lokaci kawai ke jira da Allah madaukakin sarki zai bashi izini ya fito, sai wannan sarkokin su zube, sai ya tashi shigo duniya, shikenan kuma an shiga uku. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi. Dujal kenan ku? Ya ce ko shi sa wannan kiɗe-kiɗen da ake aka samu DJ, kaga dujal kenan. Gaskiya ne, hadha fikra mumtaza, fikra mumtaza. Allah kare mu daga dujal. Wa fi riwayatin, wata riwaya kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace min akhir suratul kafi, wanda ya haddace ayoyi guda goma daga ƙarshen suratul kafi. Wata riwaya ta ce farkon ayoyi guda goma farko, wata kuma ta ce ayoyi guda goma ƙarshe. To me zai ana kada ce gaba ɗaya ba, shikenan ba? In kada ce gaba ɗaya kawai shikenan, ina fata an fahimta. Akwai rawa da ta ce ayoyi guda ukun farko. To dan uwa sai kai kokari ka hadda ce suratul kafi gaba ɗayan ta, kai ta maimaita ta insha Allahu ta'ala. Idan dujal zai sai ga wasu suna bin sa, malami suka ce abin da yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayoyi guda goma farko ko na ƙarshe za su tsare mutum daga bin dujal. Hikima da take ciki shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsare waɗancan samari daga jabberin sarki, Allah madaukakin sarki ya katangance su daga shi, bai iya cutar da su ba. To kai ma ka Allah madaukakin sarki zai katangance ka daga dujal, bai iya cutar da kai ba. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha. Sun rayu a sarkin wani a zamanin wani sarki da ake ce masa da kayanusu, kamar yadda malaman tarihi suke kawo, wanda yayi niyyar kashe su. Allah madaukakin sarki kuma ya sa su a cikin kogo ne suka shiga suka buya da karansu. Wa kalbuhum basitun dhira'i bil wasid, suna kwanciya sai karansu ya zo bakin kogon, sai ya kwanta kamar gadin su yake, sai ya shimfiɗa zira'in sa, sai Allah ya jefa musu bacci. Sai da suka yi shekara 309. Wa labithu fi kafihim 300 sinina wazdadu tis'a, shekara 309 tana bacci. Kai ka taɓa ganin wanda ya sati yana bacci? Ai sai dai farka ji tukwane akan sa, ya mutu. Shekara 309. Allah kuma yace wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatish shimal, sai muke jujjuya su dama da hagu. Saboda me? Idan mutum ya dade anan nadin sa zai iya rubewa, idan kasa ta dade a kafin nadin, sai Allah ya juya su. Allah madaukakin sarki ya nuna mu'jizarsa a kansu. har sai da wannan sarkin da yake nema ya kashe su wancan azalimin sarki sai da ya gama zamanin sa dansa jikan sai ya zo sannan sai Allah ya tashi su suna tashi sai ake tunanin yanzu kai yunwa muke ji yanzu tun samu na bacci sai mu tashi kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm suka ce ai ina ji kawai rabin yini ma makai muna bacci ko yini daya sai suka ce fa ba'thu ahadukum bi warqikum hadhihi ila almadinati ai yanzu kuma yunwa ake ji aje a su abinci sai suka dauko kudi irin na shekara 300 da suka wuce kudin shekara 300 da suka wuce sai suka ba daya daga cikin su suka ce amma ka tafi hankali ka san neman mu ake a cikin gari idan aka kama ka kashin ya bushe suka ce masa wal yatalattaf wa la yushirun bikum ahada ya tafi a sanda ya shiga cikin gari yaje ya samu wani mai sayar da abinci yace malam abana abinci na koyewa yana kallon kudin kawai sai kara kallon shi kuma yana ganin kudin kawai sai kalle shi wannan fa ko dai wata taska je daga cikin taskokin da aka ji aka hako a wannan ai kudi ne da ake amfani da shi a wannan fa kudin mun ji labarin su kusan shekara 300 da suka wuce 300 tun lokacin sarki da kayan su a yanzu sarki waye shine sai ya bashi labari har aka gano su shine aka tafi da su a sarki yasa aka lokacin sarkin musulmi ne shi kuma aka tafi da su da dawa kai da mai da shi wannan guda ɗayan ana zuwa sai aka ce ya shiga cike je kirawa kuma sai yana shiga da ya zo na sanar tattauna sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mai da su baccin su shikenan sai suka mutu aka Allah bai bari sun fito ba shine wannan wajen sai aka ce kawai a mai da shi mai kabarin su kawai sai aka toshe kofar kogon sai ya zama kabarin su sai zama kabarin su to yadda Allah madaukakin sarki ya tseratar da waɗannan samari daga wancan mugun sarki idan kana karanta waɗannan ayoyi da ke cikin su ka kafi Allah madaukakin sarki zai tseratar da kai daga dujal na'am hadda shi gaba daya hadda shi duka wasu malamai kuma suka ce a'a ai abin da yake cikin suratul kafi na ban mamaki da kissoshi masu ban sha'awa da jan hankali duk wanda ya saba karanta suratul kafi to babu wani abu da zai bashi mamaki daga cikin sha'anin wa sha'anin dujan ka karanta kissar annabi Musa da Khadir ka karanta kissar Dhulqarnain wa yas'alunaka an Dhulqarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra to wanda ya san waɗannan abubuwa na mamaki dujal idan yazo duk abin da zai ka riga ka sani da ma zai rube ka ba to almuhim da yan uwa shine batun ya kokari hadda ce suratul kafi gaba ɗayan ta rinka karanta ta Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dujal wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas yadda Allah ta tabbata a gare su shi da mahaifinsa قال بينما جبريل عليه السلام قائل عند النبي صلى الله عليه وسلم يا عند ملائكه جبريل عليه السلام yake zaune a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna zaune tare id sami'a naqiban min fawqihi kawai sai malaika jibril ya ji wata ƙara shine naqiban min fawqihi daga saman sa فرفع رأسه فقال سيدغا كانسا يكلي سما سيتي هذا باب من السماء يكي غاو انبي تيرا دا امتي تسارا تبتا ا غاريشي تيوا wannan wata kofa ce daga cikin kofofin sama futih al-yawm wa lam yuftah qatt illa al-yawm da aka bude ta a yau tunda Allah ya halicci duniya ba tunda Allah ya halicci samai ba ta bude wannan kofa ba sai yau din ita wannan kofar fa nazala minhu malakun wani mala'ika ne kuma ya sako daga cikin wannan kofar faqala sai ce hadha malakun nazala ila al-ardi wannan mala'ika ne da ya sako zuwa ƙasa lam yanzil qattu illa al-yawma shi ma tun da yake bai taba sakowa ba sai yau din nan kofa ce da Allah madaukakin sarki tun da halicci samai da ƙasa gaba ɗaya bai taba sawa an bude ta ba sai a ranar da jibril yake gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan ga wani mala'ika shi ma bai taba lekowa ƙasa ba sai yau din nan lokacin da mala'ika jibril yake ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma me ya sako yi yace fa sallama wannan mala'ika sai ya zo ya musu sallama wa qala yace abshir bi nuraini kai bushara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nuraini da wasu haske guda biyu uti tahuma da aka baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablaka irin hasken da babu wani annabi da aka bawa irin su kafin kai kai kadai ne aka baka su wannan haske ne sai ba sai ga masa su shine fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara suratul fatiha da karshen suratul baqara ina kenan amanar rasul zuwa karshe waɗannan surori ko kuma da sura daya da waɗannan ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara haske ne guda biyu da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi su wanda babu wani annabi da aka bawa makamantan su sai shi kun ji irin tagomashin da suka samu kama su sako kofa sai da aka bude ta ba ta bude ta ba mala'ika ne da ya sako wanda bai taba sakowa ba saboda me saboda suka waɗannan surori guda biyu sai wannan mala'ika ya ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lan taqra'a bi harfin minha ba za ka karanta wani harfi daga cikin waɗannan ayoyi ko surori guda biyu ba illa uita hufaci sai an baka shi me yake nufi da wannan me yake nufi da ba za ka karanta wani harfi daga cikin su ba sai an baka shi shine kun ga a suratul baqara karshen ta amanar rasul zuwa karshe kafin ita kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Huraira a cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal Imam Muslim ya fitar da shi wasu daga cikin malaman hadisi ma sun fitar da shi ya zo ta wata hanyar ma daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahabbai lokacin da Allah ya saukar da ayar lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw wa in tukhfu wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ya ce abinda ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa gaba ɗayansu na Allah ne sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin zuciyarku aw tukhfu ko kuma kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah sai Allah ya muku hisabi akan sa an gane kuwa yanzu irin abin da muke sakawa ka saka abu a cikin zuciyarka sai Allah ya maka hisabi akan sa idan ka raya a cikin zuciyarka cewa zaka yi sabo wannan rayawa kadai sai Allah ya kama ka akan sa koda baka yi saban ba abinda ayat take nufi kenan sai Allah ya ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhimu man yasha Allahu ala kulli shay'in qadir sai sabai abin ya musu nauyi fa shaqqa zalika alaihim sai abin ya musu sabai nauyi gaba ɗaya sai suka tattaru sai su zo suka fada gaba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka ce ya rasulullah an saukar da ayoyi da dama an saukar mana a cikin addinin musulunci abubuwa da dama da zamu iya yi salla azmi duk za mu yi suka ce faqad unzilat alayka hadhihi alaya wa la nutiquha amma gashi an sauka maka wannan aya ba za mu iya ta ba gaskiya ita ce wace idan kuka rai wani abu a cikin zuciyarku ko kuka boye shi ko kuka bayyana shi Allah zai muku hisabi akai suka ce ya rasulullah ba za mu iya ba yanzu a ce abin haka yake yan uwa duk abin da ka rai sai Allah ya kama ka akan sa ya kenan to sai annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini sami'na wa asaina kuna so ku faɗi irin abin da ma'abutan littafi guda biyu suka faɗa yahudi da nasara suka ce sami'na mun ji amma wa asaina mun saba ba za mu ba har kuke so ku faɗa sai annabi ya ce bal qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ku ce mun ji kuma mun bi Allah kai mana gafara mu kuma a gare ka take suna faɗin haka sai Allah ya saukar da amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na suna cewa mun ji mun bi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to sai aka sauke waccan aya sai aka yi naskinta Allah baya dora wa rai illa wus'a sai abinda za ta iya yi wannan abinda aka kawo cewa idan ka rai abu a cikin zuciyarka za a kama ka akan sai yanzu an soke shi an fasa ina fata an fahimta la yukallifullahu nafsan illa ma kasab illa alaha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana to sai aka fara addu'a kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah madaukakin sarki ce kad fa'altu ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قد فعلت duk abin da muka roƙa a ciki sai Allah madaukakin sarki ce an bawo ina fatan fahimta an fahimci abin da ake nufi da babu yadda za a mutun ya karanta wani harfi daga ciki face sai an bashi abin da ya karanta to wannan shine me kake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina wa qata ya ubangiji kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure sai Allah ya ce an bawo rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangiji kada ka dora mana nauyi irin nauyin da ka dora waɗanda suke kafin mu Allah ya ce an bawo rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji kada ka dora mana abinda bamu da iko akan shi Allah ya ce an bawo wa'fu anna kai mana afwa an bawo waghfir lana kai mana gafara an bawo warhamna kai mana rahama Allah ya ce an bawo shine abinda ake nufi duk abinda ka roƙa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce Allah madaukakin sarki zai ce an bawo to sura suratul fatiha ita kuma ake nufi da duk harafin da ka roƙa a ciki sai an baka shine hadisin da annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe yake cewa hadisi ne qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salatu bayni wa bayna abdi nisfai wal abdi ma sa'ala Allah ya ce na raba sallah kashi biyu ni da bawana abinda ake nufi da sallah shine suratul fatiha an ambaci wani bangare daga cikin sallah ana nufi me an ambaci gaba ɗaya cikin sallah ana nufi wani bangaren ta na raba suratul fatiha ni da bawana kuma duk abin da bawana ya roƙa a ciki na bashi idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi idan ya ce arrahmanur rahim Allah madaukakin sarki zai ce afna alayya abdi idan ya ce maliki yawmid din Allah madaukakin sarki zai ce majjadani abdi duk abin da ka faɗa sai Allah ya baka amsa idan ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wal abdi ma sa'ala kaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bangare biyu ce iyyaka na'budu ta Allah madaukakin sarki ce gare ka kadai nake bauta ta Allah ce wa iyyaka nasta'in gare ka nake neman taimako kaga wake neman taimakon kai ne wannan kuma naka ne shine sai Allah ya ce wannan tsakan ya da bawana ne kuma abinda bawana ya roƙa na neman taimako na bashi zan taimake shi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan kuma gaba ɗaya na bawana ne kuma duk abinda ka roƙa an baka ina fata an fahimta abinda hadisi ya kunsa ko to shine abinda wannan mala'ika ya ga wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ba za ka karanta wani harafi daga cikin waɗannan ayoyi ko surori ba face sai Allah madaukakin sarki ya baka su wannan hadisi shi ma yana karantar da mu falala da girman karanta suratul fatiha da kuma ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara su ma ayoyi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta su idan zai kwanta bacci amanar rasulu zuwa ƙarshe suna ɗaya daga cikin surori da ake maganin shaidanu da su insha Allah ta'ala za mu karanta hadisi guda ɗaya sai mu bashi ruwa ake? na'am bar mu ƙara hadisi ɗaya sai mu bashi babu istihbab al-istima'i 'ala al-qira'a babin da zai yi bayani game da tattaruwa ko haɗuwa a bisa karatun al-qur'ani me ake nufi shine mutane da yawa su taru wajen karanta al-qur'ani to wannan mustahabi ne zamu zo mu ji insha Allah ta'ala abin da ake nufi wa an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta arda tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi wasu mutane ba za su taru a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah ba da aka ce baitillahi ko buyutillahi dakunan Allah abinda ake nufi da su shine me masallaci ko shine masallaci fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkaru fi ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali sai ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamas salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar masallaci kin kunga an jingina masallaci zuwa ga Allah madaukakin sarki aka ce baitillahi, baitullahi, ɗakin Allah. To shine malamai suka ce idafatu tashrifin ne wa ta'zimi, idafa ce ta girmamawa da kuma kambamawa da karramawa. Ba wai ana nufi ita Ka'abar wani bangare ne daga Allah madaukakin sarki ba, tunda idafa duk abin da aka idafa sa zuwa ga sunan Allah kala biyu ne. Akwai abin da yake nufi siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki, misali a ce qudratillahi, qudrar Allah. Kaga wannan qudra menene? Siffar Allah ce madaukakin sarki. Wa qalatil yahud yadullahi, ko ga yadullahi menene? Siffa ce ta Allah madaukakin sarki. Amma da aka ce baitillahi, ɗakin Allah, wannan baiti din wani bangare da Allah madaukakin sarki ba bangare ne daga Allah madaukakin sarki ba, amma an jingina shi ne saboda girmamawa da kambamawa. Ina fata an fahimta. Yawwa, annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi yace wasu mutane ba za su hadu a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah ba, tiluna kitaballahi, suna karanta littafin Allah, wa yatadarasunahu bainahum, suna mudarasa tsakanin su, suna kokarin sanin ma'anarsa da fito da ita fili wa tsakanin su. Illa nazalat alaihimus sakina, face sai nutsuwa ta sauka a kansu. Wa ghashiyatuhumur rahma, sannan sai rahama ta dabaibaye su, ai ghattathumur rahma, sai rahama ta lullube su. Wa haffathumul mala'ikatu, sai kuma mala'iku sun kewaye su, suna sauraron me? Karatun alqur'ani. Sannan kuma na ƙarshe, wa dhakarahumullahu fi man indahu, sai Allah madaukakin sarki ya ambace su a wajen wanda suke wajensa, su ne almala'ul a'la. Ma'ana Allah madaukakin sarki zai gawa mala'ikun da suke mafiya kusanci da shi, ya ba su labarin abin da kuke aikatawa lokacin da kuke karatun alqur'ani gaba daya. Saboda haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da yake nuna mana falalar taruwa dan a karanta alqur'ani. Sai dai abin da malamai suka ce shine taruwa dan a karanta alqur'ani kala-kala ne. Akwai yanayin da an taru mutane da yawa, kamar yadda nake zaune ne sai rinka karantawa gaba ɗaya, kowa sai rinka saurara. Kun ga taruwa muka gaba ɗaya, ko muna karantawa, amma ni kadai nake karanta, ku duk me kuke yi? Saurara ake. Malami suka ce irin wannan babu shakka akan halaccinsa, saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya ɗaya daga cikin sabansa ya karanta masa alqur'ani, shi kuma yana saurara, shi ne Abdullahi ibn Mas'ud. Akwai siffa ta biyu, shi ne kasance idan muka tare gaba ɗaya, idan ɗaya ya karanta sai ɗaya ya maimaita inda na farko ya karanta, na biyu ma ya maimaita inda na farko ya karanta, haka sai an zage kowa maimaitawa zai, ma'ana duk waje ɗaya ake karantawa kenan. Wannan malami suka ce ya halitta, saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mala'ika jibrilu, suna irin wannan abin shi. Duk cikin azumi mala'ika jibril yakan zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, mu darasa alqur'ani. Mala'ika jibril ya karanta, annabi ya maimaita, ya karanta ya maimaita, har sai sun sauke alqur'anin gaba daya. A shekarar da annabi zai bar duniya, sai mala'ika jibril ya zo suka sauke alqur'ani sau biyu. Ina fata an fahimta. To malami suka ce irin wannan siga ita babu matsala, za a iya yinta. Siga ta uku shine mun tare gaba daya mu, sai ya kasance idan na karanta alarama da yake kusa da ni, sai ya ɗauki abin da na tsaya shi kuma sai ya ci gaba, na kusa da shi sai ya tsaya, sai ya ci gaba daga inda alarama ya tsaya, haka abin zai zagaya. Shi ne abin da muka fi sani kamar da musaffa, ko yawa. To shi ma da yawa daga cikin malamai suka ce ba matsala, za a iya yinsa. Wasu daga cikin malaman Hanabila ne suke ganin makaruhi ne, amma dai zance mafi inganci babu laifi, za a iya musaffa, babu laifi ka karanta na kusa da kai ya ci gaba, na kusa da shi ya ci gaba, haka har abin ya zabiyo, babu laifi shi ma insha Allahu ta'ala. Sura ta ƙarshe shine ya kasance gaba ɗaya mun haɗa baki da murya ɗaya da sauti ɗaya muna yi alhamdulillah rabbil alamin, kowa tare muke yi gaba ɗaya. To wannan da yawa daga cikin malamai sun karanta shi, daga cikin su akwai Imam Malik da malaman Hanafiya da wasu daga cikin malamai suka ce duk irin wannan siga makaruhi ne, saboda an rasa abubuwa guda biyu. Da Allah ya ce wa idza quri al-Qur'an, sai ya ce me? Fastami'u wa ansitu. To an rasa istima, kuma an rasa insat, kuma sannan karatun zai rinka cakuɗewa, zai rinka cakuɗewa, mara wani ya ta rinka shiga, mara wani ta yadda ba za a samu damar saurara da kuma me ba, da kuma kasa kunni a saurari abin da Qur'ani yake kunshe da shi. To da yawa daga cikin malami suna gani irin wannan sigar ba daidai bane a tare gaba ɗaya da murya ɗaya. To akwai wata siga wata malamai ba su kawo ta ba amma tana kama da wannan ko kuma ta fi wannan muni. Yadda muke zaune a masallacin nan kowa yana son karatun Al-Qur'ani sai kowa ya ɗauko Qur'ani sai kowa ya buɗe. Sai kowa ya rinka karanta inda ya ga dama kuma kowa sai ya ɗaga murya. An fahimta ai ko? Kamar yadda ake galibi da azumi wancan ya ɗauko Qur'ani ya koma gefe, wancan ma ya ɗauka ya koma gefe, wannan ma ya ɗauka ya koma gefe. Sai kowa kuma ya wage murya a ta karantawa. To sai ga karatun wancan yana shiga cikin wannan, wancan yana ɓatar da wannan, wannan yana ɓatar da wannan, irin wannan siga bata dace ba. Saboda wani ya fi wani murya, wani idan ya buɗe muryarsa to kuma sai dai kowa ya shigo. To kai da kake karatu za ka ga karatun wancan yana shiga naka. Babu yadda za a yi ka samu dama karanta Al-Qur'ani yadda ya kamata. Shi ga Al-Qur'ani so ake kana karanta shi kana tadabburinsa. Kana karanta kana tadabburi, kana hararo ma'anar da abin da kake karantawa ta ƙunsa. To gaskiya ai kuwa irin wannan sigar wanda galibi muna yin ta a masallatun mu ba daidai ba ce. Idan har dole ne sai mun karanta Al-Qur'ani gaba ɗaya a waje guda, to kowa ya yi gwargwado da zai je da kansa. Kada ka damu wancan shi ma ka wancan kada ya damu wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Na'am. Islamiya wannan ai kusan siga ta biyu suke. Malami ya karanta su karanta, malami ya karanta su karanta. Kaga idan yana karantawa shiru su saurara ko? Kamar yaya? Kowa daban-daban yake yi. Irin haɗa ba kai ai gaba ɗaya ba duk ya shiga ciki, ya shiga ciki. Wasu malamai sun karanta, wasu kuma suka ce za a iya. Amin amin. Wannan magaganin malamai na haikaito muku. Allah ya samu dace. Yan uwa, za mu dakata anan saboda lokaci ya riga ya ƙure. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muke, Allah subhanahu wataala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.